Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin da magaran na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koyaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, suna samun mu a tashoshin FM kamar amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5. A Gano kuma ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Ma sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaran na jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ya kai gari ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar matan gwamnonin Najeriya ta nuna damuwarta game da matsalar fyaɗe da ke ci gaba da yin kamari a ƙasar. Za a kuma ji martanin kamfanonin Hajji da Umara na Niger game da sanarwar ƙasar Saudiya kan aikin hajjin bana. Akwai shirin na ƙasa da kuma sharhin jaridun Ghana, amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarin.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya wato WHO Tedros Ghebreyesus a jiya Laraba ya faɗi cewa adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya ka iya kai miliyan 10 a mako mai zuwa, ƙari mai yawan gaske daga miliyan 9,300 da aka sanar ya zuwa yanzu. Yankin Amurka na Latin ya zamo sabon yankin da annobar sabuwar cutar ta coronavirus ta fi kamari, inda adadin mace-macen da aka samu ya zarta 100,000. Koda yake Amurka na ci gaba da kasancewa a gaba a adadin masu cutar a duniya, inda aka samu fiye da mutum miliyan 2,300 da suka kamu da cutar, kashi ɗaya cikin hudu na adadin da ake da shi a faɗin duniya, a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Har ila yau kuma Amurka ce kan gaba a mace-macen da aka samu, inda sama da mutum 121,000 suka mutu a ƙasar. Tattalin arzikin duniya zai fuskanci koma baya da kashi 4.9 cikin 100, abu mafi muni da aka taba gani tun bayan yakin duniya na biyu. Asusun bada lamani na duniya da ake kira IMF a takaice ne yayi wannan hasashen a jiya Laraba a rahoton da ya fidda game da tattalin arzikin duniya. A sabon bayanai game da rahoton wanda ake kira WEO a takaice da aka fidda a watan Afrilu, asusun na IMF ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin duniya da ya yi sakamakon ɓarnar da annobar cutar coronavirus ta janyo a kan tattalin arziki. A karan farko, asusun na IMF ya yi hasashen cewa duka ɓangarori za su fuskanci koma bayan tattalin arziki a shekarar nan ta 2020. Rahoton ya kuma yi hasashen cewa kuɗin kayayyakin da ake sarrafawa a duk shekara a Amurka zai ragu da kashi 8 a cikin 100 fiye da hasashen da ya yi a watan Afrilu na kashi 5.9 cikin 100. Ga kasashen Turai kuma da ke amfani da kudin euro, rahoton ya ce za su fuskanci koma baya da kashi 10.7 a cikin 100 ta bangaren kudin kayayyakin da suke sarrafawa a duk shekara. Rasha da Saudiya, manyan kasashe biyu da suka fi sarrafa mai a duniya, su ma za su fuskanci koma baya, inda Rasha za ta samu kashi 6.6, Saudiya kuma 6.8 cikin 100, a cewar rahoton na IMF. Duk da manyan nasarorin da aka samu a kan 'yan kungiyar ta'addanci kamar na IS da Al-Qaida, har yanzu an gaza magance bazuwarsu a faɗin duniya. Ɗaya daga cikin abin damuwar da aka gano kenan a sabon rahoton na gwamnatin Amurka game da ta'addanci. Binciken da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi a kan ta'addanci, wanda aka fidda a jiya Laraba, ya yaba da manyan nasarorin da aka samu a ƙoƙarin da Amurka ke yi na magance ta'addanci, duba da nasarar da aka samu wajen murƙushe daular 'yan ƙungiyar IS a Iraq da Siriya, da kisan tsohon shugaban ƙungiyar IS Abubakar al-Baghdadi, da kuma kisan Hamza bin Laden, ɗan Osama bin Laden wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar Al-Qaida. Sai dai har yanzu rahoton ya gano cewa duka waɗannan nasarorin ba su isa ba. Rahoton ya ce duk da nasarorin da aka samu, har yanzu ana ci gaba da fuskantar mummunar barazanar 'yan ta'adda. Asara ko rashin da kasar Jamus za ta yi zai zama riba ga kasar Poland. Makasudin sakon shugaban Amerika Donald Trump kenan a jiya Laraba a lokacin da yake bayani a gefen shugaban Poland Andrzej Duda yayin da ya tattauna akan tura dubban sojojin Amerika wasu kasashen Turai. Ta yiwu Amerika za ta kwashe wasu jami'an sojojinta daga Jamus ta kai su Poland, abinda Trump ya tabbatar kenan a lokacin da yake amsa tambayar wani dan jarida a wani taron manema labaran haɗin gwiwa da aka yi a fadar White House. Za mu fara rage sojojinmu a Jamus, a cewar Trump. Gwamnatinsa na shirin rage dakarun da aka girke a Jamus na dindindin daga 34,500 zuwa 25,000 a kuma maido da wasu gida, wasu kuma a tura su wasu wuraren duk dan aladaptar da Angela Merkel saboda kin biyan abinda shugaban na Amerika yake kallo a matsayin haƙƙin Jamus na yarjejeniyar kungiyar NATO. Da taimakon Amurka a makon da ya gabata, kungiyoyin Kurdawa na Siriya suka sanar da daukar matakin farko a kokarin tafiyar da harkokin arewa maso gabashin Siriya. Tun daga shekarar 2012, yankin da galibinsa Kurdawa ne ke karkashin ikon ƴan kungiyar YPG da bangaranta a fagen siyasa, wato jam'iyyar PYD. NYPG su ne suka fi yawa a rundunar dakarun SDF da Amurka ke marawa baya. Dakarun SDF sun kasance kawaye da Amurka a yakin da suke yi da mayakan IS a Siriya. Bayan waɗannan kungiyoyin, kungiyar Kurdawa ta ENKS da ke Siriya ita ma wata kungiya ce da ta kunshi jam'iyyun siyasa da yawa. Kungiyar ta ENKS ta nuna rashin amincewarta da kungiyar PYD da kuma gwamnatinta a arewa maso gabashin Siriya. Jami'an Amurka na fatan bangarorin biyu za su kawar da bambance-bambancen su mai da hankali akan inganta shugabancin yankin a kasar da yaki ya daidaita.
Madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu kuma fara ne da tarayyar Najeriya, inda kungiyar matan gwamnonin Najeriya ta nuna rashin jin dadinta dangane da yadda matsalar fyaɗe da ke ci gaba da karuwa a kasar, tare da fatan matakan da ake dauka za su kawo ƙarshen wannan matsalar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
A ƴan kwanakin nan dai, matsalar fyaɗe na ci gaba da karuwa a kusan duka sassan Najeriya, al'amarin da ya tada hankalin matan gwamnoni a kasar. Uwar gidan gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, ta ce yanzu dai sun yi ganganko don yi wata fukar hanci.
To kamar yadda kowa ya tashi tsaye, mu a matsayinmu na matan gwamnoni duk mun haɗa hannu tare da matan gwamnonin kudu da na arewa. Mun zo mun daga muryoyinmu da murya guda ɗaya ga gwamnonin jihohin Najeriya don mu nuna musu cewa ya kamata kowa ya tashi tsaye a samu mafita a wannan halin da muke ciki. Da muka samu gwamnoni muka musu magana, dauki wani mataki na gaggawa wanda Turanci ana kiran shi state of emergency, wato yanayi ne wanda kowace jiha zai dauki matakai na gaggawa da zai sa duk wani hanyar da zai kamata a bi da magance wannan mugun abun za a dauka. Kuma alhamdulillahi an samu nasara, gwamnoni duka na jihohin Najeriya 36 tare da FCT an dauki wannan matakin. To me ake nufi da wannan mataki da aka dauka? To yanzu ga za a zauna ne a fitar da kaman kudade da zai kamata a taimaka ayi amfani da su, wanda za a taimaka ayi aikin da zai sa a magance wannan abu. Na farko, abubuwan da mutane, yaran nan da matan da suke bukata, wanda aka ce musu zarafi ta hanyar magani ko kuma zuwa asibiti da ya kamata su yana a samu a tallafa musu cikin wannan halin. Sannan kuma na biyu, wani irin mataki za a iya dauka, matakai za a dauka wanda za a samu a kama waɗannan mutanen waɗanda suke aikata waɗannan mugayen ayyukan. Na uku kuma, wani hanya za a bi a tabbatar da dokokin da ya kamata a ce an dauka an bi, ta yadda za a kare mutunci mata da yara, da kuma yadda ya kamata a hukunta wanda suka yi waɗannan abubuwan, yadda za a tabbatar da cewa an tsaye da waɗannan dokokin kuma an bi su.
Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce tana da kyakkyawan fata akan matakan da ake ɗauka a halin yanzu.
Saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka, already mun fara ganin waɗansu abubuwa sun fara canza mana. Ina ganin ko wannan satin da ya wuce, Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma kan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe din. Mu kuma idan muka dauki alƙawari ma kanmu cewa zamu taimaka, to yanzu mun fara aiki a kungiyar mu na matan gwamnoni, kuma kowacce mu mun riga mun fara aiki a jahohin mu, fara hada committees wanda zamu yi aiki da su. Yadda muka fara haka zamu ci gaba da yin aikin, ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba. To abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya bane za a ce za a samu nasara. Abu ne wanda yake bukata a ce kullun ana kai shi, ana aiki a kai, kuma a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasaran a cikin abun. So iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi hakuri kuma su bada haɗin kai. Don wannan abun ba mutum ɗaya bane ko gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abun. Duk wanda yake da zama a cikin al'umma, shi ma ko ita ma tana da aiki da za ta yi ko da zai yi, da zai taimaka ma al'umma ta yadda duk irin abubuwan da ke samun Allah ya bamu taimako da mafita a kan shi.
Yanzu dai abin jira gani shi ne yadda za a shawo kan wannan matsala da take son zama annoba a cikin kasar. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda shugabannin kamfanonin aikin hajin kasar suka fara bayyana matsayinsu bayan da hukumomin Saudiya suka sanar cewa a bana alhajjai daga kasashen waje ba za su samu damar yin aikin haji ba sanadiyar annobar coronavirus. Azantawarsu da Sulaiman Munibarma a Yamai, shugaban kamfanin sauki Voyage Sheikh Abbas Ibrahim ya ce la'akari da koma bayan da wannan mataki ka iya haddasawa ejoji da ma'aikatansu, yasa suka buƙaci hukumomin Niger su ɗauke wa kamfanonin haji diyoyin da suka saba biya a kowace shekara.
To hakika muna cewa abun bakin ciki ne ga dukkan musulmi gabaki ɗaya, amma kuma abun bai ba mu mamaki ba, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bamu labari cewa ku yi hajji tun ba a hana ku ba. Kedan mun ga waɗannan alamomi, kuma muna ƙara ibani saboda cewa annabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Annabi ba zai magana son zuciya ba sai abinda Allah ya bashi labari. Kedan mun tabbatar cewa annabin Allah subhanahu wa ta'ala ne, saboda haka mun rungume kaddara, saboda Allah ya rage ya kare komi da komi. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Ko kun so a ya kasance, idan Allah bai so ba zai kasance ba.
Wani irin cikas ne shi wannan mataki na rashin gudanar da aikin haji a bana ke iya haddasa wa ku kamfanonin aikin haji da umara a nan Niger?
To hakika yana kawo muna cikas sosai, saboda idan an ka ce kamfani kasan ko yana da rayuwa, saboda tun karewa waɗancan aikin haji kuke gwagwarmaya zuwa horautan neman alhazzai ƙauyuka shige-shige nan da ku shiga ku fito, kuna shirye-shirye kuma kuna gyara musu takardu da komi da komi. To yau an wayi gari aka ce babu wannan aiki gabaki ɗaya. Sannan kuma kowane alhaji wanda yake ya ga cewa ba zai iya haƙuri ba, ko kuma yana buƙatar kuɗin shi, kaga zai zo ya nemi kuɗaɗen shi ne. Wani kuma zai cewa ya hankura a aje sai zuwa baɗi. A ɓangaren mu wannan bai ba mu fargaba, amma ya kamata cewa alhazzai su ma su gane waɗanda ba su yi fasfor ba su yi ƙoƙari, saboda da bayan Idi kawai an shiga kuma aikin haji na baɗi na shekara mai zuwa. Ka gani za a samu gane bare ba su je ba kuma gane bana.
Da yake abin ya zo da bazata, menene kuke jira daga hukumomin Niger?
A wajen hukumomin Niger shi ne cewa su fito su yi bayani su gaya ma alhazzai, saboda hankalinsu ya ƙara natsuwa, kuma su tabbatar da cewa hakanan ne kama wa da Saudiya ta fitar da wannan sanarwa. Sannan kuma mun gabatar da takarda ta neman mana afuwa ga sauran abubuwa waɗanda muke ba haƙƙi ne na hukuma. Muna neman cewa a yahe muna, kuma inda in za a iya tallafawa da wani tallafi wanda za a rikan shekara, kuma muna jiran wannan daga hukumominmu insha Allah su kawo muna nasu gudunmawa. Muna ƙara sa murya ga hukuma cewa ta yi ƙoƙari tun daga lokaci tun yanzu a yi ƙoƙarin neman a ƙara muna adadin alhazzai. To a ƙa'idance akan miliyon ɗaya duka dubu ɗaya ake badawa, amma to mun ga cewa 15,000 ne ake ba Niger da yake da wuya ma mu cika su. Amma yanzu tunda an samu tura ke cewa Anne Blanche bara ba aje ba, ga kuma ɗan bana kenan, adadi zai yawa.
Ashek, za ta yi wasu maniyata su ta da rigima cewar a mayar musu da kudaden da suka riga suka biya na haji. Shin ta ina za ku kullo wannan matsala idan aka yi katari ta kunno kai?
To hakika ka san wannan hukumci ne wanda yake ba zan iya hukumci ba na gabaki daya, amma mu bangaren mu na ajen sauki voyage gaskiya wannan bai ba mu fargaba. Idan alhaji ya zo neman kudin shi zai isko su yadda ya bada su za a bashi, idan kuma ya buƙaci cewa a aje su har shekara mai zuwa zai buƙaci wannan. Amma akwai saura waɗanda yake kilan wannan ita ce sana'ar su ta dindindin.
To madalla, karfa a sha'afa, muna kawo muku shirin na musamman ne daga birnin da magaran na jamhuriyar Niger, saboda matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC dake da nasaba da cutar coronavirus da ta kai ga rufe wasu sassa na babbar headquarter tamu. Daliban jami'ar da magaran sun gudanar da wata lecture don faɗakar da abokan su yadda za su yi tafiyar karatun su da ma rayuwar makarantar a cikin wannan yanayi da ake ciki na coronavirus. Mafi yawan ɗaliban da suka halarci lecture sun ce sun ƙaru da abubuwa da dama da suka jahilta a baya, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton.
Abokan karatunmu na wanga jami'a da cewa wanga annoba da Allah ya kawo abu ne wanda ya kamata mu yi aiki da shi, kuma mu san da cewa da shi ko ba da shi duniya za ta aiki, duniya ci gaba ne za ta yi. Kenan ba dan wannan annoba ne za mu sai da komi mu ce za mu koma mu yi kwancin mu, a'a, ya kamata ake mu yi aiki mu sa kanmu cikin babban gwagwarmaya da wannan annoba domin mu samu mu ciyo kanshi. Abun da ya kumshi wannan muhawara da mun kai yau kenan.
Hakan wani ƙwarin gwiwa ne ga ɗaliban cewar mana afa bashi la'akari da wasu annoba da aka gani da kuma wasu cututtuka da yanzu haka ake rayuwa da su.
Tunda babu annoba wanda yana aika shi duniya din ba Allah ne ya so ba. Kenan dole akwai malatin duk wanda mutane sun kasance, mun san sida, mun san corona, mun san ebola, mun san typhoid, mun san wasu malaman cututtuka da dama wanda suka cuta mutane, amma mutane sun ga bayan su koma cutar nan ba su kare ba. Kuma duniya ya ci gaba, duniya mutane suna aiki kullum da kullum, ba a ce dan coronavirus a sai da komi mutane su koma baya, paske wannan babban koma baya ne ya sa tattalin arzikin kasa ya koma baya, ya sa karatu ya koma baya, komi ma ya koma baya. Kenan ba abun alheri ne ga kasashen mu a ce mu tunda ma bamu da wani babban hali, bamu da cikakken hali na cigaba, mu koma kuma mu shiga cikin wannan gwagwarmaya da abubuwan da ya kamata mu yi mai da su baya, ai ba mu ga anhwani shi ba. Dan shi ne fi sibilla mun ka kwarin gwiwa da mu nuna ma abokan karatunmu da cewa wannan cuta fa cuta ne wanda in Allah ne ya yi shi shine ya san matakin da zai dauka domin ya duke mutane shi.
Subhanan ya yi kira ga dalibai da su guji jita-jita, su kula da kansu.
Nan babu wani a zo a yi ta wani sa'insa ba a karatu, an yi kaza, a bar mutane su harkokin su. Gwamnati kuma Allah ya sa sun gane da cewa kwada ma mun san da ke ba su ne suka yi wannan decision, amma tunda an ka samu an ka bude komi da komi, muna fata Allah ya sa ka a kare lake wani abu kuma wannan annoba Allah da ya duka.
Dalibi Saidu da ya halarci lecture ya ce sun karu da ita.
Wannan maudu'i da aka so aka kawo haske saman gare shi, mutane sun karu da abubuwa daya, matsayin mu dalibai na jami'a da muke nazari kan abubuwa daya, saboda wagga cuta ta coronavirus da ta shigo ta da mutane da hankali sosai, da yake abubuwan duk an karantar da su, duk an sai da suke abubuwa, yanzu matsalolin da aka fuskanta na ainihi yanzu an magance su, an wuce su. Daga farko hawarin duk abubuwan da sama gare su aka tattauna abubuwa ne na fahimta, kuma an fahimci juna, kuma wannan da shi ne ya kasance a baki. Duk wanda ya zaka kan wurin ya zaka da wasu abubuwa wanda suke damun shi, amma ya duk kowa ya fahimci da abin yake, ko hankalin shi ya kwanta, komai zai koma yadda ake so, saboda wannan rashin labari ita ce ta fara bawa da ta girgiza duniya.
Shi kuwa Usman Nura cewa yayi wannan wata babbar dama ce a gare su dalibai.
Dama ce ta samu wanda mu a matsayin mu na dalibai zamu ba da ra'ayin mu, duk da ma mutane sun saba su shifka tsoro a zakatan mutane, amma wannan yana nuna cewa gaskiya akwai kamshi-kamshin gaskiya tunda an riga an yarda a dawo karatu ai komi. Kenan wannan zai huda mutane tsoro daga ransu, duk wani abu da suke sa a ransu zai sa mutane su cire shi daga ransu. In ya so su dawo saboda tsoro wannan za a ci gaba da karatu komi, ni na gamsu da wannan.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Dabagara a jamhuriyar Niger. ga su Lamumuni Barba ya shirya domin kawo mana shirin sa na nakasa.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. A makon jiya mun zo muku da kashi na farko na hirar da muka yi da bakon shirin nakasa Alhaji Ma'azu Tahir Gurgu, shugaban wata garejin da ake kira Garaje Gurmu dake birnin Yamai, wanne ya fara da yi mana bayani akan yadda aka yi ya koyi aikin kanikanci har izuwa lokacin da ya bude garejin kansa. A ci gaban wannan tantaunawa, Alhaji Ma'azu ya bayyana mana dalilansa na shirin bude makarantar koyon aikin kanikanci haɗin gwiwa da gwamnatin jamhuriyar Nijar.
Yanzu mutanen da suka gare ni yanzu ko nan ga hilinka sun kusa 50 haka ko 60 yara, kuma ni ne ke jaye da su. Dubban sauran na da mata, sauran ba su da mata. Da ja kura mu da sauran guragun nan sun kawo riski su an ka bude makarantar nan, suna turo mini yara saboda sun gani ba zan ce ka zamana bane kana dunkin balo ko abin ga a
an wuce nan.
An wuce nan.
Nuso samu ne su koyi manyan sana'o'i wannan za su ta amfani su.
Correcto. Aikin subvention akwai alheri gare kore.
To ina ga waɗanda saboda suna da tawaya za ka ga sun rungumi sana'ar bara.
So da yawa ina nan ina magana akan wannan maganan da ka kawo. Wanda ke nan su kan titi suna nan suna bara samari samari wannan. Ni zan mu da minista mun kare zancen nan. Ce sa man ka bani wannan hilin in la kullu komi da komi. Ana yin foskin. Sai gurmu ya rarrahe shi gici sai mota ta yi zo kan sai kunci. Komi da komi ayin flankin cikin dosiya da komi da komi.
Wato a cikin tsarin da kai ka sa gaba da kuma wanda kuke da niyyar yi na haɗin gwiwa da gwamnatin Niger, akwai tsarin koyar da wannan sana'a ga nakasassu waɗanda ke bukata?
Akwai, haka ne, haka ne ko. Yaran da ke da yawo kan tarko suna nan suna bara, an ce duka sauran sai an turo min shi. Nace ba na amsawa sai na an gina min rinnan nawa. Samin komi da komi da masalataiya da komi da komi cikin gidan. Babban gida ne ya kai lokal din. Kuma nan da ni kusa ga tallaje.
Kuma kana ganin kamar dukkan su waɗannan nakasassu suna ra'ayin lalle za su
koyi wannan sana'a. Suna ra'ayi kore ko. Kurhamma director na kura mai ya zaka nan wurina. Shi ma yace sai na sa dosiye kinci. Sai na ya sinye ya sa kashe cikin dosiye wannan.
Ashe ana iya cewa kenan nakasassu a jamhuriyar Niger kansu ya fara wayewa wajen rungumar sana'a.
Wala wala lalle kansu ya fara wayewa. Ba zancen wannan ba zancen bara bane. Wanda in ka koyi aikin kawa. Kaga mutum to di bada da nake ina na ja na ya salama wajen mutum 40 da wani abu. Kuma da hannun ba zancen kai ka sa ka kokari. Ka koyi hannu aikin hannu dole sai ka ta yi. Babu zancen bara wannan ciki.
Idan wani na son ya koyi sana'a ko da kafafunsa ko kuma yana da na kasa, shin ya ne a tsarin yake? Ana biya ne ko kuwa?
Donko in ya zaka daga nan da ya zaka ma in dai minister ne ya kawo shi akwai motar da ka maida su. In kuma daga gidansu ne ya taso gidansu ne zai je ya ciye bincin mu dai in samu dai in koya mai aiki din yi mai diploma din. Ni diploma ko sai kai shi zai ne sai ka gani shi ma zai aye
shi ma ya koya
shi ma shi
ya maida hankali
ta ya zai.
Ka ce kamar minister suna kiran wannan wuri da
center de formation gurmu.
Me kenan yasa aka kira wannan wuri na cibiyar horo?
Allahu akbar. Da an kai lan sai kin konkur wannan sai an ka jo an ka ce sai na shiga. Da na shiga ma sai an ka sa police ka san ba irin wannan an kata bana ke yi na passport. Police na zaman gaba gare ka kuna nan ku a ba sai an saki police cikin gari bandan turamuwa ana bincike turamuwa kinan sai kuma an kira an ka ce haka ne. Shi yasa
wato cikin baka ma sani ba aka yi bincike ba akanka.
Wala
aka tabbatar da cewa ka kware akan aiki kuma kana son aikin nan.
Wala shi yasa minister an kamar ni center of formation gurmu.
Ma'azu ya kake ji idan ka tuna cewa ga ka kai kana na kasa kuma Allah ya baka baiwa kuma har Allah ya daukaka ka cewa gashi nan kai mai gida ne kana da gareji kuma garejin nan ka horar da yara da dama har ma an kai inda matsayin da yau cikin iyalinka ƴaƴanka ne ke horar da yara
ne an metro wanda ke horar da yara
kake ji idan ka tuna da wannan abin cewa ga yadda Allah yake amma kuma ga kuma baiwa da baka
to ya zani sai godiya wurin Allah na gode ma Allah kawai ya zani cewa ko sai in tura godiya zuwa ga Allah tunda ban je ba ne bara na sai na aiki na sai na aiki na kuma na ci unhwani shi ko kai nake samu da cin ka ci unhwani na ni ma bai garin da yawa ba samu da yawa shi yasa na sa zani buzu center ke mutane da yawa nake so
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakon shirin na kasa Alhashi Ma'azu Tahiru Gurgu shugaban garage gurmu dake birnin Yamai a jamhuriyar Niger ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ne lafiya
to madalla a gaida Sule to yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridin Ghana
jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridin na yau a kuma dayan manyan labaran sa ruwaito cewa tsarin hukumar kiwon lafiya na farfadowa daga cutar COVID-19 ya bayar da daman sallaman karin mutane da suka kamu da cutar jaridar ta ce shugaba Akufo-Addo na ta kokarin wayewa al'umma kai dangane da yadda ake sallaman mutane da suka kamu da cutar COVID-19 da yawa shugaban yace karin mutane dai ana sallaman su daga cibiyoyin da aka ware da kuma inda ake jinyar masu cutar COVID-19 ne a dalilin daukar sabon tsari na hukumar kiwon lafiya ta duniya na sallama da kuma farfadowar masu cutar kasar Ghana dai a ranar Asabar 20 ga watan Yunin shekarar nan ta sallame mutum 10,473 daga cibiyoyin duk fadin kasar daga waɗanda suka kamu 14,154 da suka bar mutum 3,449 da ke fama da cutar wadda hukumomin kiwon lafiya ke manejin su ita kuwa jaridar Guardian Times ɗayan manyan labaran nata shine iyayen yara su taimaka wa yara su bi wa ka'idodin da aka gindaya na COVID-19 jaridar ta ce babban daraktar ma'aikatar ilimi Professor Kwasi Opuku Amankwa ya yi kira ga iyayen yara da su taimaka wa yaransu su bi wa ka'idodin da gwamnati ta gindaya iya gwargwado in sun koma makaranta domin tabbatar da kariyarsu game da abin da yake ne ko da yake gwamnati ta gindaya ka'idodi domin tabbatar da kariyar duk dalibai akwai bukatan iyayen yara su taimaka wa kokarin gwamnati din Emuleka jaridar Daily Graphic afuwa ne kasar Ghana ke nema daga kasar Nigeria game da rusa wani gini a nan na Accra jaridar ta ce gwamnatin Ghana ta gabatar da neman afuwa daga babban kwamishin Nigeria a nan Ghana dangane da rusa wani gini da aka yi a Araban wannan gida na jakadanci wadda aka samu takaddama akai dangane da lamarin fili wannan gini dai an rusa shi ne a ƙarshen mako yayin da wasu mutane dauke da makamai tare da taimakon wani mashina da ake cewa bulldozer sun karye kofar wannan gida sun kawo wannan gini mai hawa daya ƙasa a Araban ministan harkokin wajen ƙasar Ghana da haɗewar nahiya Michelle Ayokobuchi ranar Litini 22 ga watan Yuni ta ziyarci inda hatsarin ya abuku ta kuma ce mun yi nadamar faruwar haka da wannan baki ɗaya muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Abbas da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga birnin Damagaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC da ke da nasaba da cutar coronavirus da ya kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har ma da wasu sassa na babbar headquarter tamu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abare nake ce